Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahirun Mishanu ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zabe a Najeriya INEC ta mika wa majalisa buƙatar a sauya yadda ake yin zabe ta yadda za a rika amfani da na'ura.
Mutane da yawa ba su ba mu goyon baya ba, suna ta cewar kaman wannan na'ura ba zai samu karbuwa ba a wajen al'umma ko kuma fahimta wajen al'umma ba. Amma da muka je muka jaraba wannan na'ura a kauyuka, mutane sun gamsu da wannan na'ura, su yi na'am da shi.
Za kuma mu leƙa jihohin Anambra da Enugu domin jin halin da ake ciki bayan ƙurar zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sanda ta SAS ta fara lafawa a wasu wurare. Muna kuma tafi da rahoto na musamman daga Awwal Garba a ƙasar Kamaru. A ƙarshe za ku ji labarin wasanni, amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ministan harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya zargi Rasha a yau Juma'a da yada labaran bogi da nufin cusa shakku a zakatan jama'a game da ingancin rigakafin cutar coronavirus da yammacin duniya ke kirkirowa. Yana mai kiran matakin abin asha a daidai lokacin da ya kamata kasashe su hada kai don magance annobar cutar da ta kashe fiye da mutane miliyan guda. Duk wanda ke yunkurin yin kafar angulu ga kokarin waɗanda ke fadin tashin samar da rigakafin abin takaici ne matuƙa, kuma san ba za a lamunta da hakan ba, kuma bai dace ba a kowane irin yanayi, abinda ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News na Burtaniya kenan. Masu fashin baki kan labaran ƙarya na yamma sun ce wannan yunkurin, wanda ga dukkan alamu ya shafi ƙasashen da ke da yawan masu cutar coronavirus, ciki har da Brazil da India da Indonesia, an yi ne da niyyar buɗe kasuwar rigakafin Sputnik V na Rasha, wanda ƙwararru kan cututtuka masu yaduwa na ƙasashen yamma ke fargabar ana gaggawar kammalawa ne ba tare da gwaje-gwajen da suka dace ba. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da Equator yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330,000 a duniya, yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bai tada hankali. A Amurka, babban masanin cututtuka masu yaduwa a ƙasar ya shaidawa Amurkawa cewa su sake tunani game da shirye-shiryensu na bikin cika-ciki da ake kira Thanksgiving a ƙarshen watan Nuwamba, lokacin da mutane da yawa bisa al'ada suke tafiye-tafiye ta cibiyoyin jigila kamar tashoshin bus da tashar jirgin ƙasa da filayen jiragen sama don kasancewa tare da danginsu. Idan kana da 'yan uwa masu rauni, tsofaffi ko mutanen da ke cikin mawuyacin hali, ya kamata ku yi la'akari da ko ya kamata ku yi hakan a yanzu. Abinda Fauci ya fadawa tashar talabijin ta ABC News kenan, ya baiwa al'umma shawara da ya kamata watakila su jinkirta shirye-shiryen kuma kawai su jira har sai an shawo kan annobar. China ta gargaɗi ƙasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a Hong Kong. Tana mai laƙabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na China. Jakadan China a Canada Sun Quiwe ya faɗa a jiya Alhamis cewa idan har Canada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a Hong Kong, kuma da gaske ta damu da koshin lafiya da tsaron waɗanda ke ɗauke da fasfo ɗin Canada su wajen 300,000 a Hong Kong, da kuma adadi mai yawa na kamfanonin Canada da ke aiki a yankin da ke ƙarƙashin shugabanci na musamman a Hong Kong. To ya kamata ku goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci. Ministan harkokin wajen Canada François Philippe Champagne ya kira kalaman na son da cewa samsam ba za a yarda da shi ba. kuma mai tayar da hankali ne. Na umarci sashen harkokin duniya da ya kira jakadan domin ya bayyana masa kararar cewa Canada a koda yaushe za ta tashi tsaye don kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan ƙasarta a duk duniya baki ɗaya, inji Champion a wata sanarwa da kafofin yaɗa labarai na ƙasar suka wallafa. Wasu manyan masu kalubalantar shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan, kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben. Sanarwar ta jiya Alhamis da tsohon shugaban kasar Henry Konan Badi da kuma tsohon Prime Minister Pascal Affi N'Guessan suka bayar ita ce ta baya-bayan nan ta nuna rashin amincewa da yunkurin Ouattara na neman wa'adi na uku a zaben na ranar 31 ga watan nan na Oktoba. Affi N'Guessan ya ce shi da Badi suna gayyatar magoya bayan su a duk faɗin ƙasar.
To a gaida Zahra Aminu Fage wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. Shugaban hukumar zabe ta Najeriya wato INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya mika bukatar a sauya yanayin gudanar da zabe daga tsarin jefa kuri'a a zahirance da ake amfani da shi yanzu zuwa na na'ura wato electronic voting a gaban sabon kwamitin majalisar wakilai da zai nazari a kan kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyarar fuska wadda aka kaddamar a ranar Alhamis. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja.
A tsawon shekarun da suka gabata, akasarin 'yan Najeriya suna son a yi amfani da tsarin zaɓe mai inganci saboda kurakuran da suka kawo cikas ga zaɓukan da suka gabata, lamarin da ya jawo suka ga hukumar INEC a lokutan zaben baya. Ko menene dalilin mika buƙatar komawa tsarin zaben na'urar zamani da Farfesa Mahmud ya yi a gaban kwamitin majalisar wakilan ƙasar? Ga daraktan yaɗa labaran INEC Malam Nick Dazang da bayani.
Muna ganin in an sake amfani da na'ura ta wajen kada kuri'a, to zai ƙara inganta zaɓuɓɓuka kamu, kuma zai rage wani magudi da ake gani wanda ake takawa a lokacin zabe, kuma zai wuya wannan sabo salo da aka samu na mutane suna bada hanci saboda aka da musu kuri'a. To muna gani idan aka kawo wannan na'ura na kada kuri'a, shi ma zai tabbatar da cewa an daina sayan kuri'u ko kuma bada hanci saboda mutum ya kada ma wani dan takara kuri'an shi. Tun a baya kaman 2015 muka kawo wannan na'ura na tantancewa, mutane da yawa su ba mu goyon baya ba, suna ta cewar kaman wannan na'ura ba zai samu karbuwa ba a wajen al'umma ko kuma fahimta wajen al'umma ba. Amma da muka je muka jaraba wannan na'ura a kauyuka, mutane sun gamsu da wannan na'ura, sun yi na'am da shi, kuma daga bisani wannan na'ura ya inganta zaɓuɓɓuka da aka yi.
Malam Dazan ya kuma ƙara da cewa,
to abinda kuma nake so ki lura shine duk yayin da zamu kawo ko na'ura cikin zabe, abinda muke fara yi shine muna jaraba wannan na'ura tabbatar da cewa al'umman mu sun fahimci wannan na'ura kuma ya samu karbuwa.
A game da ra'ayin 'yan ƙasa akan wannan lamari, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Tura Ashir ya tofa albarkacin bakin sa akan batun
wannan al'amari da ake magana ita hukumar zabe take yi. Ni dai a wajena ban yarda da wannan shanin cewa a maida wai harkar zabe ta zama electronic. Daga na gaba kake ganin zurfin ruwa, reader card muka fara cewa za a yi aiki da shi a Najeriya, da na farkon da na biyun da aka da shi duka an samu matsaloli, har an je Supreme Court ana shari'a ana magana zancen card reader da sauransu. Yanzu ba kuma ta ba a zaben nan 2019 akwai gurare da dama da suka yi korafin cewa card reader na baya aiki. Sannan harkar magana yanan gizo, Najeriya bata kai wato ni a gani ya waye wanda za ta yi wannan abin ba. Lokaci guda wasu mutane za su yi amfani da ita wannan abin ta yanan gizo, su hacking cyber din ta INEC a dinga dura gurare da ake so a cikin ta. Idan ana so a ce wai mutanen Najeriya mazauna waje su yi zabe, to ai musu register su su dinga yin zaben su ta wannan hanyar electronic voting. Amma mu da muke cikin gida a tsaya a gyara system din nan, a kyale mutane su fita su kada kuri'a tukunna, sai system din yayi karfi ita hukumar zaben ta zama highly independent.
Idan ba a manta ba, a shekarar 2007 ne hukumar INEC ta gabatar da fasahar daukar bayanan masu jefa kuri'a kai tsaye da fasahar karanta katin zabe wanda aka yi ta amfani da su a lokutan zabe tun lokacin ya zuwa yanzu, lamarin da wasu 'yan Najeriya suka ce ya inganta yanayin zabe. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima, Fiye da mako guda yanzu kenan ake ta gudanar da zanga-zangar kiran a suke rundunar ɗan sanda ta sassa na kawa a jihohin Anambra da Enugu domin jin halin da ake ciki a can. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kurar zanga-zangar neman a rushe rundunar ɗan sanda ta sassa da ke gudana a fadin Najeriya a halin yanzu. Talafa Oka babban birnin jihar Anambra. Bayan gwamnatin jihar jiya ta yi alkawarin daukar matakai wajen ganin an yi wa al'ummar jihar adalci bisa zargin cin zarafi da kuma musgunawa al'umma da jami'an rundunar SAS suka aikata a lokutan baya. Malam Almu Habibu da Alhaji Gidado wasu mazauna ne a Oka kuma ga abin da suke cewa. Sai dai wani mawallafin jarida a Enugu Malam Awal Yusuf ya shedawa muryar Amurka cewa kawo ga lokacin tura wannan rahoton dubun-dubatar mutane masu fushi na ci gaba da zanga-zanga a Enugu babban birnin jihar Enugu.
Abin da ke ciki ne Enugu ana nan sukan ta kaiwa da kawo suna amfani da matasan nan mawakan nan masu bargashin nan suna amfani da su suna tattoshe manya-manyan tituna na Enugu. Manya-manyan tituna suka kakkare suna daidai suna hawa mashin suna ihu suna a cire musu SAS bayan SAS kuma wai a cire musu EDC kamfanin wutar NEPA. Bayan nan kuma sukan biyo su butiti sai ta zirga-zirga suna cewa a cire musu anti-court. Daga nan in an mika wajen za su je su tabbatar wai su mika da abin ya ci gaba da ya zama kamar revolution.
Amma a halin yanzu wani hali yake ciki.
Yanzu dai sukan zurga-zurga dai har yanzu.
Abin na ci gaba kenan.
Abin yana ci gaba don wannan kungiya ta fito wannan kungiya ta fito. Sai ka ga shige da fice ya gagara ko ina goto da shauransu ko ina ba motocin da za su kamar daga arewa su zo su wuce har hanyar Fatako gabaki daya ko ina ta toshe da ake fuskanta kenan jiya shekaran da shekaran da wancan.
Yau kuma fa.
Yau kuma ga shi nan sun yi sata yau akan mashina suna cewa a fito a je a tarwajen kokoran square da shauransu za su zaka.
Yanzu dai gwamnan jihar Anambra Mr. Willie Obiano ya kori mai bashi shawara kan tsaro Mr. James Nwafo wanda ake zargi da kashe matasa da dama a lokacin da yake madugun rundunar SAS a jihar. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Jindayawa jagoran na ɗan adawa sharuda cewa ba zai dauki kira ta bangaren waya ba kuma duk wani wanda zai je ciki dan sa wanda ke binin yawun da inda jama'an zano suka yi wa gidan nasa zobi sai an yi wa bakon nasa a cikin gogon Alhaji Jibrilu mai ya ɗan adawa ne a kasar Jamhuriyar Kamaru.
Wato tun bayan ba mu muna gaya muku koyo shi cewa kasar Kamaru babu demokrasiya. A kasan Kamaru mulkin danniya ake yi koyaushe muna gaya muku domin ba haka ba wannan dan taliki dan adawa ne ya fito ya furuce ya ce mutane su fito su nuna fushin su wani abin a cikin lumana a kasa cewa abin da ake yin nan a kasan nan ba daidai ba. Na biyu wato kundin zabe da aka yi na dole a kokari a gyara shi yanda ya zamana kowa zai iya cin zabe a kasan nan, amma yawa yanda aka tsayar da shi aka nuna cewa yake tsaya kan cewa jama'iyya mai mulki in ba su ba wani da zai iya mulkin kasan nan, don haka yake a wannan kundin zaben ne. Ka gani yayi wannan magana yanzu shi ya zama wasa yanzu wai ya zama wani kurungu abinda a gurin su sun rasa yanzu sun sashi tun kamun maranin da yake zai wannan zabe suka fara rufe masa gida, suka rufe shi a gida, suka hana shi ba zai fita ba, ba zai dauki kira ba, ba zai yi komai ba, suna kunna kulle a gida har yau. Duk waɗanda suke cikin gidan shi ba mai fita ba mai shiga, in ka zo shiga a kama ka a tambaye ka me ya kawo ka, me ka zo yi, a dauki telefon ka a duba wani abin nan me ka kawo wani. Yanzu hakan nan akwai da yawa da suke kulle akan wannan, kaga wannan ba daidai ba ne, ka gani. Wato kasan nan dai yanda suke tafiya ba daga sun wannan mai cewa mulkin danniya ne kurum, ba wani zance demokrasiya a kasan nan. In ana magana ga wani demokrasiya shaida wani kasa amma ba haka maru ba. Yanzu haka nan awal garba akwai tambayin da muke yi makanmu, ainihi meye gwamnati take da shi da suke da shi a shirye da wannan mutum Maurice Kamto, domin wato da ya yi magana wato kamar ya zuba bamba ne a ƙasa, kuma mu sauran yana dawa muna ganin maganin da ya ma bai kama ƙasa ya karya ba. Amma shi ka ji gwamnati ta fito, duk 'yan ministoci sun fito suna ta magana, tun ba manya-manya 'yan jama'iyyar masu mulki ba, akan Maurice Kamto ya zo. Maurice Kamto yana so ya kawo ƙabilanci a ƙasa, Maurice Kamto na so ya kawo yaƙi a ƙasa. Maurice Kamto nan kuma bai da bindiga, bai da halshashi, bai da komai a hannu. Sojoji ba nashi ba ne, to mu ba mu san ta ina suke maganan cewa zai kawo musu yaƙi a ƙasa ba. To sabiya da hakan nan wallahi abin ina mugun fasa mana ka, ba mu san ainihin ne yake na tsakanin su gwamnati da Maurice Kamto ba. Amma a yanzu mu yana muke gani ba zancen siyasa ba ne kadai, akwai wani magana a ƙasa, domin ainihin shi da ɗan jama'iyya mai mulki ne, sannan ya fita ciki ya kirkiro nasu jama'iyyar ne. To ko da ya dai akwai wani magana da suke da shi da mu 'yan kamar ba mu shina ba, amma ƙarshen ta dai za mu ji.
Alhaji Ahmadu Jibo ɗaya ne daga cikin jigogi ne na jam'iyyar shugaba biya ta IDP Seko CDM.
Muhammad Awal sanin kowa ne abin da ya jangolo wannan wato tsare shi da aka a cikin gidan shi wato Professor Maurice Kamto, wannan dan adawa da aka sani wanda yake nan wato shugaban jami'ar MRC. To abin da yasa shi mu koma baya mu ga menene dalilin da yasa gwamnati ta dauki wannan matakai, saboda shine ya fito yace a fito a kori shugaban kasa. To ka san wannan sanin kowa ne, yayin da ka furta kalami da wato zai kawo tashin ko kuma zai kawo wani tashin hankali bayan da za a yi jami'an tsaro ko gwamnati a barka, saboda yau kowa ya san shugaban ƙasar biya zaɓen shi aka yi a shekara 2018 da ya wuce, ya ci zaɓe shi ya yi shekara 7 sannan za a yi magana wato takarar shugaban ƙasa. To shi wannan ɗan jami'a ɗan ta'adda ya fito ya ce jama'a su fito su kori shugaban kasa. To ya za a yi a ce wannan ko a kasashen da demokradiyya yake nan wato bayyananne kuma sun dade sun kufi wannan demokradiyya, musamman kamar ko kasan Amerika ko a ce kasar ko Faransa ko sauransu, yayin da mutum ya fito ya ce a kori shugaban kasa bayan da za a yi a bar shi, domin wannan kalamu ne muyagun kalamu ne, kuma kalamu ne da za ta kawo tashin hankali. Sanin kowa ne shugaban kasa yake da makamai, shi yake da sojoji, shi yake da jami'an tsaro, kuma yayin da kai ka fito kace a fito a kore shi, to kaga wannan zaune tsaye kake so ka tayar, saboda cewa ƴaƴan mutane idan sun fito kaga kuma jami'an tsaro ba barin su zai ba da ƴan sanda. To sanin kowa ne kuma yanda wannan ya kira wannan a fito a kore shugaban kasa, ƴaƴan shi duka gaba gida suna kasan tura ba ƴan shi ɗayan da yake cikin wannan gari. To shi sa gwamnati suka ga cewa tunda ya dauko wannan uslubi mummunan manufa na cewa na ta'addanci, to gwamma a tsare shi a cikin gida. Kaga a gidan shi ne, ba kai shi kurkutu ba, ba kai shi gidan yari ba, yana tsare ne a gidan shi, ba shiga ba fita, saboda shi an yi bincike an tawar sosai, domin yau tafiyan da ake mutun ne da kowa ya san shi yana alaka da manyan kasashen Turai, shi Professor Maurice Kamto, kowa shi ne sanin kowa ne, Turai na bayan shi. To kuma yau tafiyan da ake kasan kamar kowa ya san abin da yake wakana a yanzu, babu zaman lafiya. Kaga dai a kasan wato Nozo ɗin Aware su ma sun tada zaune tsaye. In ka je kuma arewacin kasar Kamaru, musamman kama abin da ya gano Marwa da Sukulfata da sauransu, zaka ga cewa matsalan Boko Haram ma bata kare ba. To kaga yanzu kuma a ce a kasa, a gari kaman wato garin Yaounde, birnin tarayya inda shugaban kasa yake, ka fito kai ma ka ce wai a kori shugaban kasa. To kaga wannan wato neman tsokana ne, kuma neman ta da zaune tsaye ne. To shi sa a kowa dai a kasar Kamaru an ga cewa ya dace a ajiye shi a gidan shi, kaga a haka bai fito ba ma ballantana ya samu wannan manufa. In ma yana da wato wata kullalliya da wasu kasa ko kuma wasu ƴan ta'adda, yanda za su yi ko su surusa tafiyar da wato yanda kasa yake tafiya, su kakkawo matsaloli, kaga yana tsare a gidan shi, ana hango shi, ba shiga ba fita. To shi yasa wannan yau ƴan majalisar ɗinkin duniya da ko ƴan Union European suna maganganu, su ba su san wato abin da yake wuce a kasar Kamaru nan ba. To wanda aka ci Hausa ana cewa mai ɗaki shi yasa inda ɗakin shi yake yoyo, shi shugaban kasa da jami'an tsaron da suke cikin birnin Yaounde da kasar Kamaru, su suka san matsalolin da kasa take fuskanta. To shi yasa haka idan suka ga cewa ya dace a dauki wannan mataki, zuwa lokaci ne kuma kun san cewa ba za a ce za a dauki wannan matakin iya rayuwarsa ba, a'a, ana ko abubuwan da ake bincikawa ne, ana matsayin ana bincike ne ko ba haka bane, na sosai a duba wannan kalamin da ya fada a fito a kori shugaban kasa Paul Biya. To da me ta danganta, menene manufa, suwa suke bayan sa? To a banza haka bi zai fito ya saki magana a iska ba. To shi sa mu muna wato kira ga ƴan majalisar ɗinkin duniya su san cewa kasar Kamaru kasa ne take da ƴancin kanta, kuma yayin da tace za ta yi tsaro na kasanta ba ruwanta da wata kasar duniya ko kaza, tunda wannan ba wai an toye haƙƙin bil'adam bane, a'a, kowa ya sani, guda ce kowane ƙasa ne a duniya ba inda za a fito a ce a kori shugaban ƙasa sannan ƙasan su tsaya suna kallo.
Muhammad Awal Garba, mujer Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar tsale-tsale da motsa shi na kasar Jamhuriyar Kamaru Bikabu har yanzu dai tsugunin bata kare ba a tsakanin su da shugaban gudanarwa na La Liga Musa Samari, duk da cewa rahoto ta yanke shari'ar da ta mika masa gaskiya don gudanar da La Liga a kasar, amma jagororin Bikabu din ba su amince da wannan shari'ar ba. Malam Zakari masanin harkokin wasanni ne na kasar Kamaru ga abin da
ito abin da zan iya cewa abin Allah wadai ne, saboda gaskiya a kasar Kamaru duk wasu lokutan wato wayanda suke tafiyar da sha'anin wasanni musamman mata bangaren kullun kafa suna yin abin da ba daidai ba, kuma kamata yi a dinga takasantsan, saboda kasa ce sunanta yake baci. Duba da har ila yau dai ba su makakar bana ba, duba da shauran kasashen sun ga sun fara, duk da cewa da ita wannan cutar na cigaba da ainihin yaduwa kamar rutar daji, amma za ka ga cewa wasu kasashen ma na Nahiyar Afrika sun fara wasa, kuma matsalar ma a nan ita ce akwai kungiyar ƙungiyar mai kula da wato 'yan wasa ta ƙwallon ƙafa ba ta shiri da ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta FECAFOOT, duba da cewa waɗannan ba sa gamaci da juna saboda kai wasu matsala da bai kai kara karya ba, kuma a tafiyan da ake yi mutane da dama na cikin wato wani hali na damuwa saboda an kasa magance wannan matsalar abu tsawon shekara guda ana cece kuce tsakanin su akan me akan abin da bai kai komai ba ma har ila daure an kasa magancewa, duk da cewa da ita wannan kotu da ke kula da harkokin wasanni a Kamaru TAS ta yanke wannan shawarar cewa kamata yi a dawo da ita wannan kungiyar ke kula da 'yan wasa a Kamaru a bata damar ci gaba da yin aikin ta. Yawa ba sai ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta kasar Kamaru wato FECAFOOT ta tsoma baki a cikin wannan harkar ba, duk da cewa dai ita wannan kungiyar na karkashin hukumar, amma kuma idan ka duba ita wannan kungiyar tana daukar ikonta ne daga ainihin wato ministan wasanni shine Narcis Moyle Kombi, amma tafiyan da ake ana samun babban kalubale kuma duba da matsalar da yake ci gaba da jefa Kamaru take wani hali ta daban shine rashin ingantattun wato shugabanni ta wani bangare, idan ka duba su kansu ma waɗanda suke tafiyar da crop din a kasar Kamaru su ma suna nuna ainihin kasawarsu ta wani bangare suna da gaskiya ta wani bangare kuma ba su da gaskiya saboda suna bukatar cewa ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta taimaka musu domin su ci gaba da ainihin tafiyar da al'amuransu na yau da kullum, amma sai zama cewa ita hukumar ma ta kasa taimaka musu ga su kansu ma sun kasa taimaka wa kansu wa kawunansu, nan ne matsalar.
Haka zalika kasar Kamaru ta gudanar da wasan sada zumunta da kasar amma an samu zaratan masu taka leda a kasar ta Kamaru wanda suke dauke da cutar nan ta COVID-19 an killace su. Malam Zakari ya sake yi mini karin haske.
Akwai wasu 'yan wasan ta guda hudu wanda suka kamu da cutar corona nan, daga ciki da akwai Andre Unana dan wato tsaron mai tsaron gida kaga bai wasa da wasan da aka yi na sada zumunci da kasar Japan ba da aka yi a kasar wato Holland a birnin Utrecht kaga wannan wasan ba, inda ya kai ga ainihin Kamaru yin kanjaras da ainihin kasar ta Japan, kuma duba da cewa ga akwai wasa masu zuwa kamar wasan da za ta yi da ainihin Mozambique nan 12 ga wata mai zuwa wato watan Nuwamba kenan, wasa ne da ainihin dole wato ta wani bangare ana bukatar Kamaru ta ci wannan wasan saboda wasa ne na kofin shiga kofin nahiyar Afrika da zai gudana duk da cewa da kasar ta Kamaru. To wannan shine idan mutane ba su yi la'akari ba saboda ainihin wato wasu matsaloli da ake fuskanta domin har ila yau dai ba fara kakar ba nan ba, ita kanta zan ce hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afrika za ta yanke hukunci ta kakkabawa Kamaru takunkumi, zai iya kaiwa ma Kamaru ita kanta ba ta shiga wannan gasar ba, duk da cewa dai bayan za a yi Kamaru ita take ke da hurumin karɓar bakoncin wannan gasar ta 2021 da zai gudana a wannan kasar.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Awal Garba da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ministan harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya zargi Rasha a yau Juma'a da yada labaran bogi da nufin cusa shakku a zukatan jama'a game da ingancin rigakafin cutar coronavirus da yammacin duniya ke kirkirowa. Yana mai kiran matakin abin asha a daidai lokacin da ya kamata kasashe su hada kai don magance annobar cutar da ta kashe fiye da mutane miliyan guda. Duk wanda ke yunkurin yin kafar angulu ga kokarin waɗanda ke fadin tashin samar da rigakafin abin takaici ne matuƙa, kuma san ba za a lamunta da hakan ba, kuma bai dace ba a kowane irin yanayi, abinda ya faɗa wa gidan talabijin na Sky News na Burtaniya kenan. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da Equator yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya, yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bita da hankali. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Mishani nake cewa a kwana lafiya.